سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يتكلمنا من حدثاتنا رب المالان عن الأئمة الأعلام أعمال هنا مكان أكاب ديشا في الوعيد معنى آيوي فوكما حديثي لسكي وشدا وطو أو كتا أثابا كواني بقوبة وواني لأيك تونا ممالي أكي قشن لحرينا بعد مسالينا أكتبر فالذا هي سامي يا واندا wato za a dauke mishi wannan wa'idi cewa su waɗannan nasoshi na wa'idi idan suka zo zuwa su ba wai yana nufin dole a daura ma kowa da kowa wannan nauyi wannan ukuba ba. Akwai abin da yake iya ba mutum usuli ya zama ya fita daga cikin wannan laifi. Don haka ba daga zarar kaga aya ko hadisi ya zo da la'anallahu man fa'ala kaza ba ya zama kuma kowa da kowa ya fada cikin wannan, akan samu wasu su fita. Kamar yadda a wancan sakin karatu na baya mun samu misali na yadda ake tafsi, yadda ake keɓance wasu a cire wasu daga cikin wani abu wanda hukunci ne mai ganganewa, amma wasu suna iya fita a ciki ko dai ta hanyar nassi ko ta hanyar sunna ko Qur'ani ko kuma ta hanyar ijma ko ma ta hanyar qiyas. Duka ana iya wato yin tafsiri da su, wanda kuma wannan bincike na malamai yana tabbatar da hakan. A cikin hujjojin da malam ya kawo shine abin da ya shafi tafsir din. Abu na takwas yana cewa anna idha hamanna lafza ala hadha kana qad tadammana fikra sababi la'an wa yabqa al-mustathna qad tahallafa al-hukmu anhu limanihi. Shafi na 61 ko yace na takwas, idan aka dauki wannan lafazin akan yanda ya zo din, wanda musamman in ya kunshi dalilin da yasa aka yi la'ana a kai, to akwai abin da zai zama hukuncin bai shafe shi ba, shine wato istisna. Domin kana iya cewa mafi rinjayen hukunce-hukunce da suka zo ko a Al-Qur'ani ko a sunna ko ma a maganganun malamai, to za ka tabbatar da cewa ana gine shi ne a kan abin da ya zama mafi rinjaye, kuma bai hana a samu wasu da za su fita daga cikin wannan. Sannan ba a ma abu kashi gaba ɗaya iri ɗaya. To duk inda ka yi hukunci dole sai ka samu wani wanda wannan hukuncin ba zai hau kansa ba. Wannan ana kira istisna, ma'ana ta wani dalili ko dalili na shari'a ko hani, in aka samu mani annabi yamna'u min hadha, abin da zai hana wannan hukuncin ya shafe shi. To shine ma da yace shi wanda ya zama mustasna ya zama hukuncin bai shafe shi ba saboda wani mani. Yace wala shakka babu makawa anna man wa'ada, akwai wa'ada akwai au'ada, nani ko wasu suna cewa wa'ada na daga abin nan tanadi na kwarai, in an yi kyakkyawan tanadi za ci wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa'ad ne ana nufin wani tanadi na alkhairi, kun gane ko? In au'ada ne kuma ma'ana wani abu wanda yake na azaba. Wa in kana hadha, wannan din ma akan galib ne, mafi rinjaye ne, ana iya zuwa da au'ada din kuma yana nufin sakamako mai kyau. Yace to la shakka babu makawa man wa'ada, wanda wato aka yayi alkawari din, ma'ana Allah ya yi mishi alkawarin wani abu, au ada ko man wu'ida, wanda aka mishi alkawari au wu'ida ko aka mishi gargadi na wani abu, laysa alayhi an yastathniya min takhallufi alwa'di aw alwa'idi fi haqqihi li mu'aribi, cewa baya cikin kansa, ma'ana a dauke mishi wannan wa'adin wannan sakamako ko kuma wannan gargadi na azaba da zai same shi sai an samu abin da zai tunkuɗe shi. Shine mu'aridin, kuma mu'aridatin suna da yawa, abubuwan da suke tunkuɗe wani a cikin wani hukunci suna nan da yawa. yanzu kamar misali faman kana minkum mariban aw ala safarin faman lam fa in lam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban, a duk wanda bai samu ruwa ba zai taimama, yani ko zai taimama idan bai samu ruwa ba, amma bayan neman ruwa din. Dan haka wani kuma ba wai bai samu ruwan bane, ga ruwan amma kuma zai taimama, haka ya fita a cikin faman lam yadi fa lam tajidu ma, shi wajadal ma, haka zamu mutun ya samu ruwa din amma ba da ma ya taimama. An ce kuma sai wanda bai samu ruwa bane zai taimama ko falam tajidu ma'an fatayammam, kina ayar tana nuna an kuka samu ruwa tarku yake ma, amma za ka samu wasu sun fita a cikin wannan hukuncin, ga ruwan amma ba da ma ya taimama, misali ga ruwan amma yana da rauni a jikinsa da zai hana iskar ruwan zuwa jikinsa, ko zai haifar masa da wata cuta idan ruwan ya taba shi, kaga wannan kwata-kwata ka cire shi a cikin wancan, ga dai ruwan amma ba zai taimama ba. Saboda haka akwai waɗanda ko da hukuncin ya zo za ka iya ciccire su ka ajiye su, ma'ana za ka cire su, hukuncin ba zai shafe su ba. In ka ce za ka gangame ne ka ce falam tajidu ma'an, sai dai in ba a samu ruwa ba kwata-kwata, to lallai za ka shiga cikin ɗaura ma wasu abinda ya fi ƙarfinsu, don wani zai iya samun ruwa ɗin amma ba yi da ikon amfani da ruwa, ko saboda rashin lafiya, ko misali ga ruwan nan yana gani amma kama a ce a cikin rijiya ne, kuma akwai wani ƙaton maciji a cikin rijiyar ba yadda za a ɗibi ruwa, kaga wannan ba yadda za ka ce kuma dole sai amfani da ruwa, ko ga ruwan da yana da shi amma ba yi da ikon amfani da shi, ko kuma misali tsakanin shi da ruwan akwai wani wanda ya hana shi, ko akwai wani abokin gaba da ba zai iya kaiwa zuwa ga ruwan ba sai ya bi ta wajen abokin gaba, saboda haka wannan ko da a ce ga ruwan ya samu amma ba zai amfani da shi ba, duk da cewa ayar ba wai ta nasanta haka din ba ne, to amma zai iya fita saboda irin waɗannan dalilai din, in gane ko shi ne mu'arif din. Saboda haka wannan dan ya yi taimama ba za ka ce ya yi laifi ba, bai yi laifi ba, saboda ne, saboda yana da abin da ya sa shi zai yi wannan taimama, ga ruwan ya samu amma kuma zai yi taimama duk da samun ruwa, an gane ko. فيكون الكلام جاريا على مناهج الصواب، اما اذا جعلنا اللعن ما له شيء idan aka dauki la'ana din nan, ma'ana lafazi na la'ana ya afado cikin aya ko cikin hadisi, ala fi'lil mujma ala tahrimihi, cewa la'ana ba ta aukuwa sai wani aiki wanda dukkanin malamai sun tattaru sun yadda akan cewa haramun ne, sannan a zartar da hukuncin la'ana akan wannan hukuncin. Kuma ne yace au ja'alna sababan la'an huwa al-i'tiqad al-mukhalif lil-ijma', ko dalilin la'anan shine wato ya zamanto musanya shi shine wato saba mai ijma'i, to zai zama wato wannan abin da ya saba mai ijma'i bai zo cikin hadisi ba kenan, kuma zai iya zama ai ijma'i ne aka saba ma wannan hukunci. In ka ce misali sai abin da dukkanin malamai suka tsaya a kai cewa shi ne za a zartar da hukuncin da ana a kansa, to wanda aka yi saɓani a kai ba, ma'ana la'ana za ta iya zuwa amma wasu su yi saɓani su ce ai la'anar ba ana nufin kaza da kaza ba, ma'ana wasu sun fita a ciki, to kaga aka samu irin wannan, to kaga zai nuna cewa wannan la'ana ta takaita a kan wasu banda wasu, an gane ko. ما أن ذلك الأموم لا بد فيه من التخصيص أيضا. بدك شو أن ذاك شيء لو وصلت أنت كلا أنا. دولة تكذو دو نن التخصيص. وأنا تكذو دو أبن دزي شيل سلعة شيء. بعك كوي أجي شيل مثلا دو كون شيء. في أن دو دو ني أبن دي كمخصصني. كم مخصصني زمان ميك أربي سوزي. وأن تبغى زي إياه شيل وصلت شيء. نعاني بو. فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمار. لهكا إن يا زمشي وابا متواتي أنزو التخصيص تدولي أطيع أكان أبو تايا شيني أبو نفرقو أشي قودي وأنه دونشن أن تتروع أكان سجباتيا كوكما آآ بعد تتروع أكان سجباتيا دي دليل يابتا بعد هنيرو wato hadisin ba, wallahu ta'ala a'lam. Na tare yace annal mujiba li hada, abinda yake tabbatar da wannan hukunci na la'ana din ko daura shi akan wanda yayin إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور شيني ذا أقولي شوى لأنا ردك وان ليك دعوذ لي بتعوكان سبا يعني كما مثالي لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومؤثرها وحاملها معنى الله يعني أن شيء شنجيا دو وان ليك إيبوتا دو وان ليك أكبا دو وان ليك توكيتا ما أموتا كيف تتوكيتا أموتا يكي مثالي wani waje sai da kazo ka tambaye sai ce ai shi bai san da wannan hukunci a musulunci ba shi bai san ba a daukar giya ba to shin wannan da anar ka haukan shi ko bata hawa saboda yana da uzuri na rashin sani an gane ko ko misali mutum ya musulunta yau an yi sallar ba'asar da shi ya shiga musulunci a yau da yamma sai aka gan shi ya sha giya kafin magariba sai a mushi bulala ta hukunci ta haƙi ba za a mushi ba saboda ne kawai yana da uzuri wannan sabon musulunta bai san hukunce-hukuncen musulunci ba bai kai ga sanin waɗannan rabe-raben abubuwa ɗin ba to kaga kenan wasu suna iya fita idan ya zamanto suna da uzuri ya ce wa ƙaddamna fi ma maza mun riga mun gabatar a abin da ya gabata anna ahadith al-wa'id innamal maqsudu biha bayanu anna zalika al-fi'li sababun li tilka al-la'a cewa a hadisan da suka gabata suna nuna cewa ne suna bayyana duk wanda ya aikata wannan aikin wannan aikata aikin yana iya zaman masa dalilin samun la'ana mana ba shi karan kansa la'anar bane a'a zai kai shi zuwa ga samun la'ana kuma yana da uzuri yana nuna cewa kenan la'anar ba za ta hau kansa ba amma uzuri da ya zama na shari'a an gane ko fa yakunu taqdir dan haka abinda za a kwatanta hadha al-fi'la sababul la'an wannan aikin dalili ne na samun la'ana amma ba shi kanshi aikin bane zai jefa ma mutum la'ana din a'a zai dalilin ya samu la'anar Allah kuma ta iya yiwuwa wani yayi aikin kuma ba zai samu wannan la'ana ba ko yanzu kamar misali kisan kai ai haramun ne a duka shari'o'in annabawa tun daga annabi Adam har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata shari'a da tace a kashe kai a kashe rai ko ma'ana dan annabi adamu da ya fara kisa shi ma yayi nadama kuma Allah ya zarge shi akan abin da ya aikata qala min ajli zalika katabna ala fa asbaha minan najimin min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nas jami'a har zuwa fushi to amma Khidir yayi kisa ko bai kisa ba shi ma shikenan Khidir da ya kashe wannan yaron ya kashe rai kenan Allah zai shigar da shi jahannama ai ya yi san kai kuma ba tare da wani abin nan ba katala naftan bi ghairi naft ma'ana wannan yaron da yazo ya samu yana cikin yara yana wasa ba kashe wani yayi ba ba wani dai bi lakinnahu katala kuma ba za ka zo ka ce Khidir da ya kashe wannan yaron shi ma ma'ana la'anar wanda ko kuma hukuncin wanda ya kisa ya hau kansa ba ko ya hau kansa me yasa bai hau kansa ba to akwai dalili da yasa bai hau kaga shi ya fita duk da yake kisan kai ne an gane ko kisan kai ne amma kuma ma'ana ya fita daga cikin wannan shi wannan umum din bai shafe shi ba haka wannan Allah ne ya mishi umarni da kashe shi shi yasa ya kashe shi saboda haka ba zai shiga cikin wannan la'ana din ba wannan misali ne ta yanda za a fahimci abin da ake yi don haka ko da kaga hukunci ya zo ne gangamewa ya ce ai wanda suka aikata kaza suna kaza ko kuma Allah zai musu kaza to dole sai ka bibiye su ɗaya bayan ɗaya kaga cewa shin akwai wani da ya aikata irin wannan abin akan wani dalili ya aikata shi an gane ko akan wani dalili ya aikata shi ai kisasi shine Allah ya ce kutiba alaikumul kisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha duk wanda ya kashe a kashe shi a musulunce ko duk wanda ya kashe a kashe shi sai mutum ya zo ma'ana da mota yana tafiya da baya ma'ana yana rubas sai kawai ya ji an doka ihu aka ce ai ya taka yaro za ka kashe shi me yasa saboda bai sani ba yayi akan kuskure kaga ba za ka zo ka ce ai abin nan alkisas ya hau kansa ba saboda wannan kuskure ne bai yi shi da gangan ba saboda yayi wannan kisan rai din ba zai shiga cikin wanda ya kashe a kashe shi ba da haka ba za ka zo ka ɗauko hadisin cewa la ya kindu damu ri'in muslimin ya bi da sala ko at-tayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafs sai ka zo ka ce ai wannan nafs ne wannan nafs ne dan haka ba ma ba kai ba ruwanka shi dai ko ya kashe a kashe shi la wannan Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina yani Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a sai dai bisa kuskure ne wannan ba abin nan ba kisasi a kansa in gane ko illa khata'a ومن يقتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه ان يجيش روا كفاره با magana kuma kisasi saboda yayi akan kuri saboda haka kaga kenan in kace annafsu bin nafs kaga shi wannan da yayi wannan kuskuren ya fita a cikin annafsu bin nafs ko bai fita ba ya fita saboda me saboda kuskure falau ila hadha lam yalzam minhu tahqiq al-hukm fi haqqi kulli shakhsin kaga an yi haka kuwa hukunci ba zai hau kan kowanne mutum ba misali yanzu mun ba da misali da zuwan da ya sha giya in gane ko to misali mutumin da kafirai suka kama shi an san dai cin nama alade haramun ne ko shikenan sai kafirai suka kama shi suka tura mishi nama alade da karfi a bakin sa a cikin inin Ramadan ya karya azumi da gangance ne yana da laifi a wajen Allah kuma ya ci abinda Allah ya haramta ko bai ci ba to yana da hukunci ana baka mishi hukuncin ya halatta abinda Allah ya haramta ya ci ba a sarrafa ba Allah ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kaga shi kilasta shi akai da haka a wannan shi ya fita kamar yanzu misali mutum ya tashi yana hannun kafirai misali sai ya zagi littafin Allah ko ya zagi Allah ko ya zagi annabin Allah me ya hukunci wanda ya wannan kisa shi ne a kashe shi wanda ya kashe ya zagi Allah ko ya zagi annabin Allah ko littafin Allah ya ƙaryata a kashe shi to sai ya yi haka ba a san ransa ba misali Ammar ibn Yasir lokacin da su Abu Jahal suka kama shi da shi da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya ko akai ta azabtar da su ana gasa musu azaba suka ce sai ya faɗi mummunan kalma akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kyale shi kuma in ya faɗa din ma za su kyale uwar shi da mahaifiyarsa da mahaifinsa suka ce ya ce Muhammad kai ya ce Muhammad kalma ce ta yabo ma'ana cikan yabo wanda yake abun yabo ne ana yabansa suka ce a'a ya ce muzammam abin zargi shine kishiyar Muhammad yace muzammam ya fada kuma suka kai shawar ta su akan ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo akai amma da yaje yace shi ba zai iya hada ido da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ne yace saboda shi ya fadi wata kalma yana ganin wannan kalmar ta fitar da shi a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tambaye shi me yasa ya fadi wannan kalmar yace ba da labari gashi yace a ai Allah ya dauke masa wannan domin bai fada da gangan ba da san zuciyarsa ba an tilasta shi ne shine man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran wanda zuciyar shi ta sake da kafirci shine ake kama shi da laifi amma wanda aka tilasta shi aka tursasa shi wannan bai abin nan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ira'iran su al-Abbas da aka kama su a yakin Badr al-Abbas baffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga baffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya taba shi a wajen yaki ce kar ya taba shi wani mutum ya fusata yace a mu mu kashe ɗan uwan mu shi mu kyar mu bar ɗan uwansa yace wallahi sai mun taba shi daga baya yayi nadama saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a taba shi wasu littattafan tarihi da wasu malamai suna cewa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa al-Abbas ba ya fito bane akan yana so ya fito ya ji annabin Allah akwai wadanda tilasta su aka matsa su sai sun fito din ce dan dai sai sun fito saboda haka akwai wanda da ƙarfi aka fito da su ba sa son fitowa aka fito da su shi yasa ɗaya daga cikin su da aka fito tun kafin a fara yakin sai ya fizge kawai ya koma cikin zaman musulmi saboda an fito da shi akan bai su to kaga wannan ba za ka ce ya fito ya ji Allah ba ko annabin Allah zaka ba zaka mishi wancan hukuncin ba yace lakin yalzam minhu qiyamus sababi ila idza lam yatba'ahu al-hukm wala mahdura fihi amma dole sai an samu dalilin da zai fitar da shi in dai ba za a mishi hukuncin ba, haka nan kuma ya zama babu wani abu da za a iya kama shi da shi a daura mishi wannan hukunci. Ta haka idan hukunci ya zo dole sai a kalle shi ta haka. Ba ka zartar ma da mutum hukunci illa idha ijtama'a jami'a al-asbab wantafat jami'ul mawani. Ko hukunci ne ba ka zartar da shi sai duk wani abin da ake nema na tabbatar da hukuncin ya samu. Duk wata shubha kuma da za a dauke hukuncin in ta kau, ma'ana ya zama babu wani abin nan da bai da wani uzuri da kowai, to sai a tabbatar da hukunci. Shi yasa hukunce-hukunce kamar na sahabbai wani lokacin zaka samu sukan yi sauki. Misali mutum sai ya zo ya zauna kusa da kai, sai ka ji yana warin giya, zaka zartar mishi da cewa ya sha giya. Wannan ana kiran shi istinka, istankahta min nafasihi annahu shariba al-khamr. Kana magana da shi sai ka ji warin giya na ta tashi a bakinsa. Wannan za a mishi haddi na ya sha giya ko ba za a mishi ba? Me yasa? Ya sha saboda warinta? To in kama shi aka yi aka dura mishi ba kai baka sani ba? Yunkin yana iya yiwa. Ko kuma a'a ya je ya ɗauki wani abu bai san cewa giya ba ce sai ya sha, sai da ya sha sai ya gane cewa kuma giya ce. Kullu hadha mumkin, duk wannan mai yiwuwa ne. Shi yasa ko haddi aka zo ba wai daga an kama mutum kawai ko sata ne a ce ana kama shi a yanke hannu ba, la sai an bi dukkan asbab an tabbatar da su an gane. Ko sannan duk wasu mawani da za su hana a zartar da hukuncin idan aka tabbatar babu su sai a zartar. Kuma wannan ya bayyana a cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin sahabbansa. A lokacin da mutum ya zo ya tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi zina a mishi haddi ko ma'i, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai to ku kamo shi ku mishi haddi. Me ya ce? Me ya ce mishi? Ya ce la'allaka qabbalta, ko dai ba zinan kai ba. Mana yana so sai ya tabbatar da abin da ya yi. La'allaka qabbalta, kila ka sambaci matan, ya ce a'a ba wannan ba. Ya ce la'allaka gamalta, ko dai ka rungume ta, ya ce a'a. Ya ce shi fa duk abin da ake na zinan nan shi ya yi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sake cewa ba ka da hankali ne, abika junun. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta kawo mawani, abubuwan da za su iya tunkuɗe mishi wannan. Kenan ba haka kawai daga an ce an kafa daular musulunci za a fara zartar da hukunci haka kawai ba, kamar yadda wasu jahilai suke yi ba. Ko an ce shikenan an samu wasu 'yan mutane tsiraru ba su fi mutum 30 ko 20 ba, sun samu shugaba shikenan duk wanda ya abin nan din sallah, sai an tabbatar an bi matakai. Ai Umar yana cewa idra'ul hudud bi shubuhat, inda aka samu wata shubuha wani abu ya dan shiga duhu, to ana iya fakewa da shi ma'ana dan a tunkuɗe. Ai wai shari'a ba so take duk a zata yi wannan abun ba, ana so ne a nisantar da mutane daga saban Allah, amma ba ana so kowane musulmi kuma a gaishe da guntulan hannu ba, ba abin da shari'a take nufi ba ke. Ai wannan zai zama kamar darasi ne ga wani, a shi yasa an yi sata tun kuma sunanta sata, kuma sata da ta cika dukkan sharuɗan sata, kuma ba wani mani. Amma Umar radiyallahu anhu ya ce ba za a yanke hannun ba, kuma sunanta sata cikakkiyar sata ce. Mutum ne ya saci abinci kuma abincin ya kai kimar ma'ana nisabi na da za a yanke masa hannu, kuma ya saci abincin a ɓoye, haka wannan shi ake kira sata. Mutum ya yi sata ya je ya ɗauki abin wani da ba nasa ba a ɓoye, kuma an kimanta shi a ga yawan ya kai wani nisabi. Amma Umar ya ce kar ku yanke masa hannu, don da aka tambayi wannan da ya yi sata ɗin nan ya ce ai ba abinci ne a gari, don haka da ya ɗau abincin ma iyalin shi ya kai masu ka dafa suka ci, saboda shekara kuma ana yunwa a Madina. Umar ya ce shi ke na ɗauke mishi wannan, ba za a mishi haddi ba. Wanda yake nuna ma cewa lallai akwai waɗanda ko da wani abin sun aikata shi za a samu abin da, don haka ba za ka zo ka ce ai Umar yanzu ya ƙi aiki da wasariku wasariƙatu faqta'u aydiyahuma. Ai aya ce am ko? Ma'ana aya ce mai ganganewa. To amma Umar ya yi aiki da wannan, sai ya aiki da wani abu kuma, ya yi aiki da wani abu. Haka nan wani mutum disipil, wannan na farko kenan. Na biyu, akwai mutumin da wasu bayinsa suke mishi aiki, ma'ana suna mishi ma'ana aiki a gida sai suka saci raƙumin shi suka siyar aka kama su aka kawo su za a musu haji suka ce a suna da uzuri ai mutumin nan na farko ya rike musu kuɗi a kidiyar su sannan kuma ya san halin da suke ciki kuma ma da suka sayar da raƙumin ma rabawa suka yi ko ya je ciyar da iyalinsa ma'ana a madadin abin da ya kamata ya basu bai basu ba na haƙi Umar yake she tantance a mishi ta'azini don haka a ladabtar da shi to ana samun irin waɗannan kaga wannan ba za ka ce ai Allah ya ce wasariku wasariqatu duk wani wanda ya sata sai an yanke masa hannu ba saboda haka akwai wanda za su iya fita wanda ba za su fita ba shine wanda duk wani dalili ya kau a ya samu duk wani abu da ake nema na tabbatarwa ya samu sannan duk wani abin da zai iya tunkuɗe haddin ya zama babu shi to shikenan sai a tabbatar da irin wannan a me yasa ake cewa ko rudda ne mutum yayi da ya fito ya ce shi yanzu ya bar musulunci sai aka ce shi me ake yi me malamai suke cewa da tabbatar da cewa yustaqab za a nemi ya tuba halasan har tsawon kwana uku fa in taba idan ya tuba shikenan fa biha wa ni'ma wa illa idan ya ki kuma sai a kashe shi kaga ba kenan da domin ta iya yiwuwa da ya fito ya faɗi wannan kalmar in an bincika akwai dalilin da yasa ya faɗa ila wasu ne suka ingizo shi cewa ya faɗa ila kuma ba a cikin tunaninsa ya faɗe ta ba amma ka bashi kwana uku ma'ana a tsare shi a bashi kwana uku a ga cewa shin wannan kalmar da ya faɗa ya san me take nufi ko ko bai sani ba an gane ko to haka aka yi irin haka to shikenan haka nan ka zo ka ɗauki azzaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda sai wasu suka kama yarinya suka mata fyaɗe ita ne hukuncinta me aka yi da ita to ita ta zama ta yi zinan kenan za a mata ita mabulala kenan kaga zina ba ta tabbata a haƙƙinta ba ta haka ba za ka zo ka ce ai kawai tunda har an yi da ita ita ma ya shafe ta ba la saboda haka za ka zo ka kalli irin waɗannan umumin in ka ce za ka ɗauki wai umumat ma'ana duk abin da ya zo na hukunci ya shafi kowa da kowa ka yi aiki da shi to za ka je ka yi ta taɓargaza a cikin shari'ar Allah ba tare da ka sani ba an gane ko saboda haka ba wai kowane umumin ya zo ake ɗaukan shi ba asali ƙa'ida shi ne idan am ya zo huwa yabqa ala umumihi akan gangamewarsa yake sai dai akan in aka bibiya za a iya samun wasu da za su iya fita a cikinsa an gane ko za su iya fita a cikinsa Allah cewa ya waqatilul mushrikina kafata duk inda kuka ga mushriki ku kashe shi dokacin su ba wani bambanci to amma sai Allah madaukakin sarki ya ce la yahkumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din kenan ko da mushriki ne idan lam yuqatilka fid din ولم يخرجك من ذلك فلا تقتله الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم كنان قاوتا لأك شكر أي مؤاملة رسول الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم تقول أن النباء سوي كذوكم وكهدي رسولا أما وكان دباهات باشي كنان yahudawa mushrikai ne dan sun ce Uzairu dan Allah ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tsiya tsawon zaman shi a Madina in ba inda suka saba ba lam yuqatilhum bai yake su ba sai da suka saba alƙawari kuma inda ake sun rike wannan alƙawarin sun zauna ba saba ba zai taba su ai akwai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar musu da wannan alƙawarin daga yahudawa wanda bai taba su ba kaman yahudawan Taima wani yanki gefen Khaibar a lokacin da ya fito Khaibar suka ji abin da ya sami Yahudawa suka kawo kansu suka ce su za su biya jizya don haka wannan yarjejeniya da aka yi su ba su a tare da duk wanda zai saba kuma duk abin da aka sa na ka'idoji za su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba daga gare su yasa har ya gama abin nan dinsa bai taba Yahudawan Taima ba wani yanki ne a gefen Khaibar amma Khaibar gaba ɗayanta duk wanda suka yi fito na fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaje su an gane ko amma wanda bai yi ba kuma ba a yakansa saka kage kenan ba dukansu ake yaka ba to irin wannan sanin irin wannan shike sa mutun ya fahimci shari'ar Allah gane ko amma da yawa sai ka samu mutun ya dan fara neman ilimi bai san makamar irin waɗannan abu da zai ga aya kawai shikenan sai ya debe sai ya ba mutane akwai su da yawa kuma ko hira kuke a kasuwa ko a tasha Allah yake kaza shikenan sai ya ba ma ita da yawa zaka ga mutane suna zartar da wannan abu wani sai zo ya kalle wani abin sha misali da ake sha yace ai mun taba misalin nan anan wani ba Allah shi ma yake da irin wannan fahimta din amma alhamdulillah ya fahimci ba haka bane sai mutum ya zo yace ai duk wanda ya sha Coca-Cola da Fanta wannan ya wani zai iya zartar da kai dan zai ce ka taimaki Yahudawa akan musulunci saboda kamfanin Fanta da Coca-Cola ne Yahudawa ne ko kuma kamfanin gidan giya ne in ka sha Multina amma ya manta wayan nan daga ina take zuwa daga wajen Yahudawa agogo daga ina take zuwa ba wani waya daga kasar musulmi suke ko agogo ko motar da kake shiga ko hatta abin da kake amfani da shi ko wannan motar suwa yake kawo ta musulmi to me yasa ake amfani da ita saboda haka akwai abubuwan da idan mutum ba ya fahimce su ba sai ya kusa ya je yin wasu hukunce-hukunce da ba su dace ba mun gane ko shi yasa ba a so mutum ya auka cikin zartar da wani hukunci na Allah ba tare da yana da makama ba amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi wasu mutane akan irin haka wani mutum ya zo yana da rauni a kansa an je yaki kuma su ne shugabannin yakin nan wannan bawan Allah ya zo ya ce shi fa gaskiya jikin shi ne yanda yake ji ba zai iya sa ruwa a daidai inda raunin ne yake ba dan ko kai ne yanzu akwai raunin da in yana jikinka ko me ya taba ba ruwa ba ko mi rashin abin nan din abu yana taba shi zaka ji wani radadi ko suka ce ai ba yi da wata mafita sai yayi alwala da ruwa kuma shi ya tambaye su yace shin ba zai iya yin wani abu ba sai mama ko suka ce ina ai dai yana amfani da ruwa sai cuta ta tashi sai ya halaka ma'ana ya rasu aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qataluhu su suka kashe shi qatalahumullah ma'ana tunda abin da suka yi so sun ba shi fatawa akan rashin sani kuma irin waɗannan abubuwan su suke faruwa da yawa yanzu a cikin mu haka yana da kyau mutum ya kalli duk inda hukunci ya zo ka kalle shi gaba daya in ka kalle shi sai ka zo ka kalli gefe-gefen sa kaga shin komai da komai zai shiga cikin wannan hukuncin ko akwai abin da zai fita a ciki idan akwai abin da zai fita a cikin wannan hukuncin sai ka fitar da su in gane ko ma'ana zaka fitar da su ne amma ta hanyar dalilai dan haka ba zaka ce duk kuma hukuncin shi kaza duk wanda yake kaza zaka yi haka ba sai dai in kana da hujja mai karfi yace fa in kila idan mai tambaya yace to fa manil mu'aqab waye wanda za a mishi hukuba a cikin su fa inna fa'ila hadha al-haram domin wanda zai aikata wannan abin da ake ganin haramun ne na farko dai in ma mujtahid ko dai mujtahid ne ma'ana in baya ganin haramcin shi a wajen shi yayi shi yaje yana ganin abu kaza ba haramun bane to shin za a mishi hukuba akan wannan abin da ya gani ko ba za a mishi ba to shi mujtahid ne aw muqallidun lahu ko kuma wanda shi kawai sai abin da wannan mujtahid din ya gaya masa yanzu akwai wasu kila suna nan idan ba abinda aka fada akan wannan kujera ta masallacin nan ba duk wata fatawa da za ta zo ba zai aiki da ita ba shi kawai muqallid ne na wannan kujera ta masallacin nan misali in ba wannan kujerar ba ko maka da Madina kaje ka debo shi fatawar shi kenan da ita zai aiki ko haka nan zaka samu wani masallaci haka in ba limamin unguwarsu ya gaya masa fatawa ba in duniya za ta tsaya gaya mishi zai ce shi fa ga abin da ya sani to haka wannan ka dauke shi muqallid to shin wannan idan yayi taqlidin wanda ya bashi fatawa akan abin da yake kuma ba daidai bane shi ma hukuma za ta hau kansa ma'azur yana da uzuri saboda shi bai sani ba ya bu wanda ya sani ne ga ya masa haka shi bai da wani abin nan shi yasa muka bada misalin wani bawan Allah da aka yi zina da matar shi ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yaro na mishi aiki yayi zina da matar shi yazo ya samu wasu mutane yace me yake hukuncin wannan suka ce ai abin da za a yi kawai shine ba komai akan matar sannan shi uban yaron kenan ai shi mijin matar kenan uban yaron kuma aka ce yazo ya kawo awaki guda 100 in ya bada awaki 100 shikenan an gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba haka bane ai aje a gaya masa cewa wannan awakin an mayar masa nashi ne na hannunsa ɗansa za a mishi bulala 100 ita kuma matar aje a tabbatar in har ta yi zina din mijin matar kenan da yawanci in har ta yi zina din to a jefe ta. To kaga su sun ba da fatawa akan yanzu inda shi da ya tafi akan wannan fatawar da ya yi aiki da wannan fatawar yana da laifi ko bai da laifi? Bai da laifi ma'aru saboda shi bai sani ba. Huwa yuqallid yana taqlidin wani ne, yana bin fatawar da aka ba shi. To kaga me uzurin shi anan? Uzurin shi na rashin sani. An gane ko? Uzurin shi na rashin sani. To yace idan aka faɗi haka cewa to shin yaya kenan wannan zai zama? Kuma dukkan su an cire su daga hukuma ma ne yace to akwai amsar da za a bayar ta hanyoyi da yawa. Na farko shine yace annal maqsuda bayan cewa abin nufi idan wato la'ana aka rataya ta da yin wani aiki. Ngane ko la'ana Allahu al-muhallil wal-muhallal lahu. Allah ya la'anci wanda yake aure dan ya halatta ma wani da shi wanda aka yi auren dan a halatta mishi. Shine auren kashe wuta ko na gunsurin aro. Ma'ana mutum ya rabu da matar shi sai je ya dauko wani mutum yana iya nuna mishi ma shi bai taba auren matar ba. Ile yana iya zuwa wani gari ila ko ya saba da wani mutum a wani waje daban ya ce wani ya kamata ka yi aure. Ile sun dade da matar rabuwar su da ita ya dauki shekaru kuma Allah ya sa yana ya ji yana santa. Kuma ita ta zauna ba ta yi aure ba. Dan ba zai aure ta ba har sai in ta auri wani mutum aure na inganci. Sai dai ce to wani me yasa wai ba za ka aure? Ya kamata ka yi aure. Ila suna tare shi bai san ila ya suke ba. Ila ma ya tafi ya je wani gari har ya dawo an manta da wannan abu. Ce to dai ka auri wanci. To amma shi ya yi hakan ne da niyyar cewa in ya aure ya aure ta ya sakan mishi shi ya aura. Wannan shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahul muhallila wal muhallal lahu. To kamar irin wannan la'ana idan kamar misali ita matar da shi mijinta na farko da miji na biyu sun haɗu akan yarjejeniyar zai aura ya sakan masa ya aure ta, ita bata san an yi haka ba sai aka yi auren, sai kuma wancan na biyun ya zo ya aure ta mijinta na farko ya aure ta suka koma, tana da laifi ko ba ta da laifi? Me yasa ba ta da shi? Saboda ba ta sani ba ko? In ita ba ta sani ba kaga ita ba ta cikin wannan abun kwata-kwata. To haka laifin yana kan su waɗannan ne. To abinda ake nufi kawai malai yake cewa tana iya yiwuwa irin wannan abin in ka ce al-muhallila wal-muhallal lahu da mijin farko da miji na biyu da ita matar duk sun shiga cikin wannan lafazin. In ka shigar da su gaba ɗaya to akwai damuwa. Domin ta iya yiwuwa na biyun bai san manufar na farkon ba. Ta iya yiwuwa matar ba ta san manufar waɗannan mutanen ba. Ta iya yiwuwa ita matar ita dai ta je ta nemi auren wani ta ga tana son shi ta yi ta bibiyar sa har ta aure shi dan ta ya aure ta ta rabu da shi ta koma wajen wani. Zai yawa daga bangaren ta ne. To an ga ce za ka gangame hukuncin ka ce dukkan su la'ana ta hau kansu. To wannan ba zai shiga ba. Haka ta iya cewa wannan hadisin ya zo dan ya yi bayanin aikata haka ɗin. An gane ko? Anna hadha al-fi'la muqtadin lil-uquba. Wanda ya aikin nan uquba tana iya hawa kansa. Sawa'un wajada man yaf'alahu aw lam yujad. Ko da an samu wanda ya ko da ba a samu ba. Fa idha quliba annahu la fa'ila illa wa qad intafa fihi shurutul uquba aw qad qama bihi ma yamna'uha lam yaqdaha fi kaunihi muharraman bal na'lamu annahu muharramun liyajtanibahu man yatabayyana lahu at-tahrim. Malai ce ba wai dole sai an samu wanda ya aikata, ko da ba a samu wanda ya aikata ba din, ma'ana shari'a tana zo ta nuna mana cewa aikata wannan laifin haramun ne. In gane ko? Aikata shi haramun ne. Wa yakunu min rahmatillahi biman fa'alahu qiyamu udhrin lahu. Ta iya yiwuwa wanda Allah ya so shi da rahama, ma'ana ya je aikata wannan abin ya samu wani uzuri kuma na shari'a. Wa hadha kama anna as-sagha'ira muharramatan. Cewa duk da cewa ƙananan laifi haramun ne. Wa in kanat taqa'u mukaffiratan bi jinabil kaba'ir. Amma kuma zaka ga karamin laifi ai haramun ne dan laifi bai da babba bai da karami. To amma idan suka auku din cikin rahamar Allah sai Allah ya kankare su idan an nisanci manyan laifuka. An gane ko? Shine fa in wa in kanat taqa'u mukaffiratan bi jinabil kaba'ir. za ta iya aukuwa din amma in mutum yana nisantar manya-manyan laifi sai ya share mishi wannan ƙanana din wa hadha sha'nu jami'il muharramat al-mukhtalaf fiha wannan duk abin da aka yi sabani akan shi na haramci to haka ne abin da yake wato aukuwa akan su fa in tabayyana annaha haram idan ya bayyana cewa aikin haram ne kin gane ko yace to wannan shine abin da ya fi kyautuwa kowa ya san haramun ne wa in kana qad ya'zuru man yaf'aluha mujtahidan aw muqallidan duk da yake wanda yake shahadi ana iya mushi uzuri a ce ai ijtihadin sane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza shahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wa idza ijtahada fa asaba falahu ajran wanda yake ijtihadi ma'ana shi ya tattara iyaka dalilansa yaga cewa abu kaza shine daidai kamar yanzu misali a samu mutane irin yanda ake samun fadace-fadace a wani waje sai a samu wasu mutane su yi hijira daga inda suke sai su koma su je su yanki wani daji su kafa garin su da suka zo wajen kafa garin nan a dajin nan su ba su san gabas ba ba su san yamma ba suka yi iyaka fahimta suka ce ai da da muke garin nan idan rana ta fito nan haka ake kallo ake sallah da sauransu sai suka gina masallacin su a kibla ta kalli wannan suka kai shekara ɗaya shekara biyu suna sallah wata rana kila wani ya je ko wanda ya san garin suka dan zo musu ziyara suka ga za a yi sallah an juya ma al-qibla baya suka ce to ya aka ya ga sai ce ai mu tunda muka zo nan nan muke kallo saboda me saboda mu mun yi iyaka kokarin mu mun gane cewa zai ce to ai ba nan bane gaba to yanzu sallar da suka yi ta baya din nan za ka ma zane fin cewa sun yi sallah ba su kalli al-qibla ba saboda me saboda sun yi ijtihadi suna da uzurin ijtihadi an gane ko uzurin su na ijtihadi ya fitar da su ba su da laifi kenan kaga ba za a ce shi kenan yanzu waɗannan sun saba ma Allah tunda ba su kalli al-qibla ba suna da uzuri uzurin ijtihadi ya fitar da su inda a ce haka kawai ne suka zo suka zauna kawai suka kama ginin masallaci ba ijtihadi ba kawai suka kalli nan sai a ce wannan sun yi gaban kansu ne an gane amma inda akwai ijtihadi sai da suka duba suka ce ai a garinmu na da ta nan ne rana take fitowa kuma duk da inda rana take fitowa an anyi arewa kaɗan nan ne muke kallo muke sallah sai to me yasa nan ma ba za mu saka ba to ban san cewa kuma tafiya tana iya jujjuyawa da waje ba ta yi inda suke din nan yamma ne da inda za su dosa ko arewa ne da inda za su tafi to in ba sun kula ba za su zuwa su dinga kallon wani waje daban to kaga wannan zai iya zama sun aikata amma ko da a ce ka san mutum ya yi sallah ta farilla bai fuskanci al-qibla ba me hukuncin ta ba ta yi ba saboda yana daga cikin sharadin ingancin sallah ta farilla ba ta nafila ba ta farilla shine sai ka kalli al-qibla ana cewa istiqbalul qibla ko bayan takbiratul ihram istiqbalul qiblati ka fuskanci al-qibla to din kai sallah ba fuskantar al-qibla kaga laifi ne to amma su a haƙiƙa da sun yi ijtihadi sun samu uzuri na cewa ba za su fada cikin wanda suka yi sallah ma'ana dan Allah ya ce fa aina ma tu wallu fa dama fa dama wajhu la su fita da wannan uzurin yace aw muqallidan ko kuma a su masu di ne kawai ila suna da wani babban malami yace fa ni na ga muku nan ne al-qibla su kuma ba za su iya saba malamin ba suka bi shi tunda sun san masani ne a cikin su da aka zo sai wani kila ko wasu malamai ko wasu jama'a suka shigo garin sai suka ce ai ba nan bane al-qibla ce to ai malam ne yace ni haka to shikenan malam ya dauke musu wannan laifin su ba su da laifi saboda sun yi taklidi suna da uzurin taklidi fa inna zalika la yamna'una an na'taqida ta'limaha ko da an yi haka din baya nuna cewa wannan abin kuma ba haramun bane ko da an aikata shi da uzuri an yafe ma wanda ya aikata da uzuri cewa bai da laifi amma baya nuna cewa fa aikin kuma halal ne aikin yana nan akan haramcinsa an gane ko saboda haka wannan shine amsa ta farko da malam ya bayar za mu tashi kan amsa ta biyu insha Allah subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk dan an lura abinda yawanci yake tafiya a littafin nan abinda malam yake so ya dora mu akai duk abu in aka ce shari'a ce ta Allah to dole mutum ya zama yana taka tsantsan akai kada mutum ya zama yana tunkuɗa kanshi kafin ka zartar da wani hukunci na Allah ko kuma ka kore wani abu ko ka haramta wani abu ko ka halatta shi to yana da kyau ka ya zama kana da tabbacin cewa abinda zaka faɗa din nan haka yake wallahu ta'ala a'lam Allah ya dace da mu Eto, a wannan idan hakan ba zai ci karo da wasu maslahohi ba na al'umma musulmi misali, kamar a ce misali shi kadai ne musulmi a wajen da zai wannan aiki. Barinsa kuma barna za ta yawaita ga al'umma musulmi, yana iya daukan shi a matsayin da rura wallahu a'lam. Sannan kuma ai ita gwamnati ce ta dauke shi aiki take biyansa. Ba wannan masu giya ba suke biyansa. Da haka duk wani abu da yake shi gwamnati yake mayarwa. Akwai abubuwan da musamman kamar in ka ce zaka musu hukunci kamar a gwamnatin kasar nan. To in ka ce zaka yi irin wannan hukuncin gangamewa kusan shine darasin da muke. Ba wanda zai tsira. Yanzu misali gwamnatin kasar nan hanyoyin shiganta duka na halal ne. To amma da me ake biyan ma'aikata? Kuma wanda ake biyan ma'aikata da shi din kana da tabbacin cewa 100% duka halal ne? Akwai hanyoyi da yawa, ma'ana kamfanonin giya sukan biya gwamnati haraji. Ko? Kuma duk wannan shine ake accommodating din shi ya taru shikenan da shi za a zo gwamnati da ya zama tana kuma ta biya ma'aikata. To kai yanzu kana da tabbacin cewa wannan kaza da kai, shi yasa Allah ya shar'anta mana zakka. Saboda cikin zakka din nan idan dukiyarka ta kai ta zakka ta yi irin waɗannan abubuwan shigowar su sai ka tsarkake dukiyarka da shi. Ma'ana idan ya kai misabin zakka abin da kake samu na albashi ko wani aiki ko ka sa shi a cikin wani abin nan in ya kai zakka ka cire dama tsarkakewa ne daga dukiya saboda irin waɗannan abubuwan da ta iya yiwuwa kai ba kai tsaye ka shige su ba. An gane ko? Ma'ana wannan abin da zaka je kai mu'amala da kowannan kamfani na giya ko waye ma'ana kai tsaye ka shige su a karantanta ko kuma akwai shubuha saboda aiki kai kuma aka tura ka. An gane ko? To irin wannan mutum yana iya daukan shi a matsayin uzuri amma baya hana kuma al'umma musulmi su yi kokarin hanyoyin da za su tsare kawunansu idan akwai yanda zai iya kaucewa shine yafi. Misali kila a tura shi duty din yayi shifting da wani amma ba da sanin cewa haka zai iya haifar masa da barna ba. Domin lokacin zaka kauce mu wata barnar da za ta biyo bayan ta tafi wacce ka kauce ma. Haka ne ko? To haka ga irin wannan malamai ma suna ba da fatawan cewa a tafi akan karamar barna din. Kawai abinda yake nuna mana cewa musamman al'umma musulmi a ƙasar nan lallai muna da babban aiki a gabanmu. Ma'ana dole ne lallai a dinga kokari musamman al'umma musulmi da suke cikin irin wannan wajaje a duk lokacin da za a zartar da wata doka. Duk da yake ƙasa ce da ba ta shari'a ba. Ƙasa ce ta constitution misali. Najeriya ƙasa ce ta constitution ba ta shari'a ta Allah. Saboda haka su dai musulmi din gwargwadon abin da za su iya yi a iyaka matsayinsu capacity ɗinsu na 'yan ƙasa a duk lokacin da aka zo tsara wata doka. Tunda su ana la'akari da al'adun mutane, ana la'akari da haƙoƙin mutane su yi ƙoƙari su ga cewa ba a kai al'umman musulmi cikin abin da zai zama musu ɓarna ba. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata su shugabanni manya-manya. Kamar yanzu misali ai akwai majalisa. Ai ba a zartar da wani abu a ƙasar nan ko? Sai ta hanyar majalisar nan. Kuma akwai musulmi a majalisa ko babu? To nauyin musulmi a irin wannan majalisa ɗin. Idan za a zartar da wani abu su yi iyaka ƙoƙarinsu ganin cewa duk abin da za a yi ɗin bai ci karo da manufofin al'umma musulmi ba. Ba zai jefa al'umma musulmi cikin damuwa ba. Kun gane ko? Saka a koda yaushe gaskiya duk da yake ana cewa Nigeria is a secular state. Ko? Secular state ne ko? An san secular state ko? Secularism shine ba ruwan addini da aiki. to haka sun ce Nigeria is secular state saboda haka akwai secularism a kasar nan da haka ba in kai shiga shikenan kasa nan uniform din naka na custom maganar azumi ramadan sallah shi wannan uniform din ba ruwan shi da shi wannan barnaci barnaci ne girma in gane ko kaga kenan maganar da ana tallata demokradiya ba gaskiya dan a demokradiya ana cewa ai mutai yana da yancin yayi abin da yake to haka masu secularism kuma babu to irin abubuwa ne da ya kamata su al'umma musulmi ya zama suna da wayewa a kai kuma ya zama suna da kishi yanzu misali zan bayar guda ɗaya kawai da ya faru wanda da a ce al'umma musulmi suna ɗaukar irin wannan matakin za a samu canji maganar manhaja da ake yi aka fitar da civic education aka ce an shigar da IRK da PRK a cikin civic education don haka an soke su a makarantu haka ne ko in kuna bibiya abin da ke faruwa haka ne me aka fito aka ce suwaye suka fito suka ce bangaren kiristoci suka so suka ce wannan barna ce ba su yarda ba suka ce ai a cikin wannan abin da aka saka akwai barna kun san me barna suka ce akwai wani waje a'a ba duk ku gane barna ba a yau ma kun sake duba haka ne akwai wani waje da aka ce ma'ana annabi Isa ba Allah bane sau aka su yanzu damuwar su kenan a cikin wannan duk wannan hayaniyar da ake akwai inda a cikin abin ne aka ce annabi Isa ba Allah bane saboda aka su barna yanzu waye ya fito yana kare wannan abu sun ka fito suna kare har sai da aka kafa committee a cikin majalisa din da lallai su kalli wannan shi ministan ilimin dole haka ya sauka akan wannan abin ya ce an sauki an janye da plejo din yayi yawa to kage kenan an sake dawowa da shi kaga da a ce to al'umma mu wannan akan me suka yi sun yi ne akan maslahar kasa ko akan maslahar addini to ashe musulmi ma za su yi akan maslahar addini an gane ko shikenan a raba idan aka raba kamar yanda shi Allah ya matsa bakinsa shi wanda ya jagoranci wannan koyo ya sake magana yake cewa dama waɗannan abubuwa da ake karantar da su a makarantun gwamnati da musulunci da kiristanci ba su da isassun malamai masu karantar da wannan to a ɗibi malamai su karantar da wannan da kan jama'at wannan saka ina baka wannan kawai karamin misali ne su suna da kishin da ba su yi haka musulmi zai dinga jin kunya ba abincin kunya hakkinka ne a ƙasa tunda har aka yadda kai ɗan ƙasan ne ka cancanta to shikenan zaka iya tsare manufarka zaka yi tsare addininka ai su ba fili aka rida cewa wai wani secularism ake yi ba in maganar secularism duk a cire su mana a cire musulunci a cire in dai da gaske ne an ce kawai ba za a tafi da addini ba to sai aka ce an shigar da shi cikin wani abin nan yanzu kun ji wasu musulmi sun fito sun ce ga irin littattafan da ake ganin suna ɗauke da munanan aƙidu da ake karantarwa to ya kamata kuma su faɗa ko bai kamata ba ai akwai su kuma akwai littattafai da ake karantar da su a cikin manhaja ta mataki na karatu tun daga firamare har zuwa secondary har zuwa jami'o'i da ba bai kamata su shiga ciki ba da sai musulmi su ma su fito su ce ya kamata a cire wannan abubuwan yanzu ka kama karanta tarihin musulunci kaftin daga firamare har zuwa secondary za a ce ma addinin musulunci da jihadi da yaƙi ya zo ya ci ƙasashe bai kamata a cire shi ba kuma bai kamata a gyara ba to amma waye magana to su sun yi magana saboda haka akwai wato ƙasar nan dai sai dai kawai a yi ta addu'a banda addu'a kuma lallai gaskiya al'umma musulmi dole su tashi su dage ma'ana su ga cewa lallai sun tsare manufofin addininsu domin mutuncinka a ƙasa shi ne addininka har matsayin da mutum zai samu za a ba shi wannan matsayi ne a matsayin cewa daga yankin da ya fito kuma ana partitioning a ga cewa shin musulmi ne suka fi yawa a wannan matsayi kowa duk ana gwadawa gani a auna in aka ga wancan ya fi yawa sai a ce to a zo a daidaita ta nan ɓangaren amma da yawa al'umma mu ana nan azuba ne kawai ba a tunanin irin wannan abu ba a hangensu ana zaune kawai a'a shikenan a ci a sha a nemi kuɗi in ka je makura shikenan ya a aure ƴaƴa mata a aure ƴaƴa da yawa amma abin da yake nan haƙƙi baka neme shi ba ƴaƴan ma ba a sa su a makaranta saboda ba a ganin mutum abu wannan shi yasa kaga muna ta ci baya za a ce ci baya ne na arewa amma in ka duba hakikatan cin baya ne na addinin musulunci a baya kaɗan an fitar da wani statistics da yake nuna yankin da ke kowa shi da makaranta ne su da aka tara da baje kashi 40 kashi 100 ana da kashi 40 da suka fada ba taɓa zuwa sanin wani abu ilimi ba haka ne ko can kuma kasashen fada ba su kai mewa ba su ne suka fi karancin wanda manta waɗannan abubuwa ya kamata abin musulmi su dinga kallon su kuma musamman wanda suke shiga aikace-aikace na gwamnati kar mutum daga ya shiga aikin gwamnati ya ɗauka cewa ai addini yana masallaci wannan ba gaskiya ba addini ba masallaci ya tsaya ba inda kake aiki dole za ka yi aiki da addininka saboda addininka zai karantar da kai zai hana ka abu kaza cin raba cin hanci da rashawa cuta ma'ana zalunci duk in dai ba addini to shi ke na wannan abubuwan da a yi su mana ai addini ne ke hana mutum wannan abubuwan saboda haka addini ba wai ya takaita kawai akan sallah guda biyar ba ne ko zuwa aikin hajji ko azumin ramadan ba duk wani bangare na rayuwarka ko aikin za ka yi akwai addini a cikinsa dan ba za ka je aiki ka ce ba ka da lokacin sallah ba sai ka dawo daga aiki ba saboda haka yana da kyau al'ummar musulmi su san irin wannan musamman shugabanni ko wanda suke jagorancin al'umma ko wanda suke wakilcin al'umma yana da kyau a dinga samun fahimta kyakkyawa da su ma'ana rashin samun kyakkyawan fahimta da su shi yake daɗa ɓata al'amura saboda nan a ƙasa kuna kuna tafi ne musu ai mutanen banza ne ba su da amfani ba sai su ma suna can suna cewa ai mutanen banza ne ba saboda haka dole sai an sauko an zo an haɗu domin a cimma maslaha a cimma amfani Allahu ta'ala aka ce babu wannan aure ba wani mai fatawa a duniya da zai tabbatar da wannan aure. Ngaji ko sai an sake zuwa kuma gaban kuliya. Saboda haka almai wannan mas'aloli ne da gaskiya kamata a dinga kiyayewa a kansu. Na farko su mazajen su zamanto dai suna jin tsoron Allah, kuma saki wai idan mutum ya rubuta takarda a saki, saki a takardar wannan al'adar kansa hausa ne abin ya zama ya yawaita kawai. In gane ko in zai iya zauna ran shi ya ɓaci ba tare da ya karanta ba shi wani yau ya zaki wancan bayan da za a ajiye takardar. Ai in ba har gaya mata ya ce ba shi ya sake ta ba ba a maganar saki. Ai saki yana aukuwa ne da lafari. An ya furta ya ce ya sake ta ne ba wai zancen zuci ba ne abu ne da ake furta shi. Sun gane ko? Kuma nafasin saki kashi biyu ne, ma'ana ba su da na uku. In ma ka yi shi ɓaro-ɓaro ka ce tsallaktuki an ti tsale kallaituki ma'ana na sake ki ke sakakkiya ce na sake ki. Wannan shi ne lafazi na farko na tsari na ɓaro-ɓaro kenan. Wannan ba istifakan cewa saki ya hawa ba wani wanda kuma zai hana shi. Na biyu kuma shi ne kinaya, shi ne ya yi dungu ya ce tafi gidanku. An gane ko? Ko ya ce ba ni ba ke me ake nufi? Wannan ba saki ba ne, ma'ana sai an tambaye shi an ce me kake nufi da tafi gidanku. In ta tafi gidansu kana nufin za ka zo ka same ta ne ko kuma a'a ta je ta ɗan huta ne kwana biyu ta dawo? Sai shi ne zai bayyana. An gane ko? Ko ba ni ba ke yana nufin yau ni ba zan zauna da ke a gidan nan ba ko me ke nufi? Wannan dungu ne, shi ake kira kinaya. An gane ko? Saboda haka wannan lafazin baya zama saki sai an tambaye shi a zuciyar shi me yake nufi da wannan. Akan samu wani ɓangare na uku ga wanda bai iya magana. Yanzu da man gaza kurma ya yi saɓani da matarsa, ya zai ya sake ta? Ta ya za ka gane cewa ya sake ta? Sai dai ya haka ko? Shi kenan, idan ya yi shi kenan ta yi sunan shi saki. Ko kuma wanda bai iya magana daidai ne, shi ba wai wanda bai ji ba ne, ya ɗauka ya rubuta a takarda ya bata, wannan sunan shi saki. Saboda wannan zancen yana matsayin magana ne ga wanda bai iya magana. Amma a yanzu abin da ake yi zai ga ai ya sake ni bai ban takarda, ai ya sake ki bai ga magana ta ƙare ce ai bai ban takarda ba, ai magana bai baki takarda ba, duk ba ta ba dai ya saka ba, ya saka ta ba wai shi takardar nan bai da wani alaka da saki. Alaka shi kawai da saki da za a ce shaida ce ko da za a mutu. An gane ko? Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ma ce in za a yi saki ɗin wa ashhidu zawai ahlin minkum, a yi shi akan shi ne. Ai ga suratul talaq nan tana nan, duk wani hukuncin talaq yana ciki. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsu al-idda ko wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la anna allaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Haka da Allah yace at-talaqu maratan fa in zaakum bi ma'rufin aw tasyyibun bi ihsan fa in talaqa fa la ta'iddu lahu min ba'du hatta tankiha mawtan ghayrahu. Saboda haka sai a koma wannan ayi aiki da shi. Wallahu a'lam, in yayi aiki da wannan fatawa din kuma wannan fatawa din shi ya gamsu da ita, akan ta za a yi wannan aiki. Don matsala ce khilaf, ma'ana akwai saɓani a kai. Haka in ya samu matsala ta saɓani ya riko da ɗaya, sai dai in har idan akwai wata jiha kuma. Yanzu kamar misali da a ce garin nan akwai kamar yadda Kano suke da hizba, sai aka ɗauki matsalar nan aka kai ta hizba. In gane ko? To shugaban hizba da shi da 'yan majalisarsa su ne kuma za su zauna su ji an wanda kenan. Yanzu ƙara aka shigar. Saboda haka ƙarar nan da aka shigar yanzu kamar hizba ɗin nan kamar matsayin kotu ce, duk abin da ta yanke zai rusa abin da na fatawar baya. An gane ko? Alƙalanci yana iya rusa fatawa. An gane ko? Fatawa kuma ba ta rusa alƙalanci. Saboda haka shi yasa malamai sukan kawo lokacin saɓani tsakanin fatawa da alƙalanci. Abubuwa ne guda biyu kusan iri ɗaya ne, duka bayanin hukuncin Allah ne, amma ɗaya ya fi ɗaya nauyi, ma'ana ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi. saboda haka mafi can irin wannan idan ana ganin akwai tantama a kai dan yanzu ko an sake kaiwa wajen wata fatawar wani zai ba da waccan wani kuma zai ba da wannan saboda haka za a yi tai in za a shekara 100 ba za a canja ba amma ana zuwa ko a je gaban alƙali ya zartar da hukunci to an gama saboda haka shine kawai abin da zai samu musu da mafita idan suna kokanto amma yayi aiki akan waccan fatawar ta sabani ilimi yana wajen Allah eh ba iyaye suna nan ba masu tantama suna nan ba duk wani mai bada labari in ka cira Allah da annabawansa ko ɗaya biyu ne ko gaskiya ne ko ƙarya ne labarin ko waye ko din din nan yana baka labari labarin ya iya zama ƙarya ya iya zama gaskiya in ka cira Allah ka cira annabawansa duk wani mai bada labari ko labarin na ɗaya biyu ne ko ƙarya ne ko gaskiya ne duk wanda zai magana abu ne wanda yake gaskiya yana bukatar abun nan ana irin wata mas'aloli ne na sabani kawai yana da kyau su musamman wajen yin lafazi wani lokacin muna sake shi musamman al'ummar mu ba a dauki saki komai ba saboda musamman wasu suna ganin auren ma ba wani abu bane kaman aure al'ada ne aure ba al'ada bane addini yanda za ka yi sallah guda biyar haka na daura ma abu ne haka ba ka dauke shi ibada Allah ya sanya shi ibada amma mutane sun dauke shi al'ada ne kuma musamman irin sakaci musamman na irin al'ummar mu za ga wajen ya saki mace a ruwata wannan bai dauke shi komai a rayuwa saboda haka irin wannan abubuwa ne na kuskure ma'ana matan nan da aka daura aure da su su ma mutane ne kuma ba a daura aure da su ba sai da aka ambaci Allah aka ambaci shari'ar Allah a wajen daurin auren nan a tara mutane cikakku a mantattu a zo ɗakin Allah a zauna a ɗaura wannan aure a ce an faɗa da sunan Allah da shari'ar annabin Allah sannan mutane dinga wasa da shi wannan shine babban kusurar da ake saboda haka dole abin da kiyaye wani zai zauna kawai shi aure fa saki da aure ba su da wasa a cikin su ba wani maganar wasa a cikin su abu ne wanda yake na shari'a yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun jiddahunna jiddun wa hazluhunna jiddun abubuwa guda uku ba wasa in wasa kake da gaske ne in da gaske kake da gaske ne saboda haka mutum ya zauna da matar shi shikenan ga wannan waya idan kika kai idan kika jefa ta kika jefa musu da ita kin sauko in ka jefa ta sauko ba magana wai wasa ta nake miki ba wasa saboda abu ne na shari'ar Allah ba magana wasa a cikin amma mutane suna daukar shi kaman da wasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa innakum akhadtumuhunna bi kitabillah kun karbe su ne da littafin Allah haka wani ya dauki kawai auren nan kamar wani wasa ne in gaji ko to aure ba wasa bane al'amarin aure ba al'amari bane kankani inda a ce al'amari ne da na wasa da annabawan Allah ba su dauke shi da muhimmanci Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lakum azwajan wa dhurriyyatan Allah ya ce kuma Allah da ya halicci annabi Adam ya sa abin mishi mata abokiyar zama saboda a nuna muhimmancin aure to amma gaskiya mu kiyaye mu ji tsoron Allah musamman al'ummar mu ana sakaci da aure zai auri mata bai san haƙƙin ta ba bai san abin nan ba bai san ma darasi bai san ma me ya aure ba daga farko ma bai san me yasa ya aure ba wani ka tambaye shi wallahi ya ganta ne na so ka dauka cewa ibada ne kake na bautan Allah Allah ne yake kai kai farkon abin kenan in ka dauke shi addini ne to zaka zama muhimmancin amma duk wanda bai dauke shi addini ba ya dauke shi kawai jin daɗin rayuwa ne to ba zai gan shi da muhimmanci ba annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mata ne duk yanda ya mu'amala da su Umar radiyallahu anhu dai shi ya yi saki shi da kanshi shine uban dan ya tashi ya je ce ma manzo Allah abinda aika aikar da dana yayi
ya saki mace tana cikin al'ada abin da ya kai kenan shi ma ya ga abin da yayi ba uban ne fa da kanshi ya tashi je ga manzon Allah to ga biya ne wani uba ne ya kai ka riga kai barna ai ba zai je mai tambayi malam ba uban ne da kanshi ya tashi Umar ya je ya ce to dana Abdullahi ya saki matashi amma tana al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka ga ya masa ya mayar da ita wannan sakin da yayi barna ne ya mayar da ita ya zauna da ita har sai lokacin da tayi tsarki jini ya zake zuwa ta zake yin tsarki jini ya zake zuwa yana nan yana ganin ta ba sannan kuma a lokacin in ya so yana so ya zake ta to ya zake ta a lokacin in kuma ya ga zai iya zama da ita ya zauna da ita to inda wasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana wannan hukunci nan ai ko da a ce saki ne da yayi ba bisa ka'ida ba sunan shi saki ya shiga saboda Allah ya dadaftar da mutane shine kuma da yake cewa da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saki daya saki biyu saki uku dan duk mutum yayi shi lokaci daya saki daya ke ba yace ni na ga mutane yanzu suna sakaci da abin da bai kamata su sakaci da shi ba shi yasa zamanin Umar duk wanda yake a saki matan shi saki uku ta saki uku sai wani karo kuma sai wani karo amma yanzu ka ga ana ta irin wannan sakin kuma shi ya yaji a ce to ai aje ai ako ta yin fatawa ne dan sauki saboda ba a dau auren da muhimmanci ba ce ai ai wani malami ya ce in an yi hukun dai ana dan bin sauki ɗaya ne in yaje ga su kenan musamman ma a ce tana cikin dan jego ne misali tana jego ga wani yaro tana boya shi shikenan yaje ya aika yaje ya sake ta kawai ya zo ta tattara kayanta ta bar gidan ya shigo gida ya samu yaro duk cikin fitsari da kazanta kuma ga shi daga shi zai fita yaro na ta kwada iwo a gida ya ce kai wannan abin fa da yi ba bari ya nemo waya duk inda take nemo ta kuma ya riga ya ce uku to daga nan sai kaga an shiga kullakulla a ce to ko za a je wajen malama ne an je limamin unguwa ya bada fatawa mai tsauri ya ce kai limamin ya ce ka tashi bari mu je wajen malama ne kaga irin waɗannan abubuwan ya kamata a kiyaye shi aure ba al'amari bane na wasa ba al'amari bane na wasa shari'a ce ta Allah kuma ibada ne aka mu dinga kiyayewa musamman akan lafazi ba kowane magana bane mutum zai kawo tsaki 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 ai ba an yi aure bane da a dinga tsaki ko an yi ne da a dinga tsaki ba an yi aure da a dinga tsaki ba matan nan ba wai kaya bane wai da zaka gansa akan hanya kawai ka diba yanda kake so ka tsaje yanda kake so ai da zaka aure ta sai da kaje ka bi gidan kai ta bin dare kai ne ba bacci ba abin nan ya mata wannan ba duk wai kana so ka aure ta to ya ce kuma wasa ne ba wasa ne yau da akan hanya kawai ka ganta ta gangaje ku ka aje sai a ce wani wasa ne amma ba za ta shigo gidanka ba sai an bi hanyoyi sai an dau matakai kuma sai ka gabatar da abubuwa duk girmanka sai ka sauka haka ne ko duk girmanka in ka kai shekara 100 kace kana sa aure ka ce ka nema ba za a ce a wani tsoho bane kawai a ji a kai masa ba ko kuma duk shekarun ga ya ce zai ina magabatan ka zai ko ya fi kama za ce yana nan zai nema wai zai ya tura nema mai zuni eh mutum yana iya zuwa da kansa amma al'ada ta nuna cewa yanzu in za ka je zai ya ce wannan bai dauki abin nan da neman ina magabatan ka zai ya ce je ka turo magabatan ka ashe ba abu bane na wasa ke yana da kyau mu dinga kula musamman al'umman mu wannan ba wai abin dariya bane illa kawai mutane suna daukan shi cewa wasa ne amma ba wasa bane gaskiya kuma ta iya yiwuwa saboda saukin auren ne yasa haka a to ko da yaje mutun ya ga dama yanzu ya aure yanzu ya zaga yanzu ya aure shikenan sai ya dauki abin kaman wasa amma da mutum zai gane muhimmancin abin ya san cewa ibada ne ya san cewa addini ne ya san cewa in ya saba ma Allah a ciki ga abin da zai biyo baya in yayi biyayya Allah a ciki ga sakamakon da zai samu wannan shine zai san kimar tauri wannan shine zai san kimar tauri duk rayuwar da ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai an ce ba a saki ba ana yin saki amma sai an bi matakai fa'ibuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna in ya kasa kawai shikenan sai a koma can saboda zamani na cuɗanyi cuɗene in cuɗe ka yanda kake ganin sannan ba ta zama 100 bisa 100 a wajenka ba wallahi kai ma haka ne ni yanda kake ganin mace ka kalle ta kace ni fa abin da nake so kaza da kaza ba ta mu to kai ma haka zo ka saka a ma'auni kai ma kaza da kaza ba ka mana haka duka daya ne kai sai dai a cike kai inda kake da gibi kai kokari ta cika ma inda take da gibi ka cika mata ko haka za ta take amma an kace wai kai kullun kana kallon ta haka haka sai ka same ta 100% ka same ta 100% mata wallahi kai ba sai dai kai ma 100% mutum ne in kai 200% ka san cewa ba ka da matsala a duniyan nan gaba daya kai ba ka da komai ba ka da dama to shi ne ka samu mata irin wannan amma ko wanda yake da wannan a'a za ka same shi mutum ne mai kyauta amma kuma yana da fushi ko haka ne za ka same shi mutum ne mai fushi amma kuma yana da kyauta haka za ka dinga samun mutane ya bar nan can kuma a cika to inda ya bari din nan ita sai ta zo ta dinga cika ma inda ta bari ka cika mata to da haka ne za a samu a yi zamantakewa mai kyau a samu zuriya mai kyau ta kwarai ka ga yara sun taso cikin albarka cikin abin nan wannan kuma ne nasiha ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai annisa'u shaqa'iqu rijal su mata kaman tagwayen maza ma'ana cika maza suke kamar yanda maza ma cika su suke saboda haka in ka ce wai zaka dinga kallon cewa kullun kai ne 100% kullun kai ake ma laifi to shine zama bai dadi ko ita kullun tana ganin cewa kai ne kake danna hakokin ta to zama ba zai dadi ba amma in ka mata ta maka in an tashi sai a zo a mata sai a zo ko in tana kasa ta taso in kana sama ta sauko sai a daidai amma in ka tafi sama ka ce kai can sama zaka je ita kuma tana can asfali safilin to ba za abin ba zai yi ba haka muna roƙon Allah ya datar da ku. Thank you.